رأيت بين يديك السيف والقلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. زامو تتاونا أكن ركنان دورن أولي قدابير. أولي بايا إنغانتا ya zama tabbatacce a shari'ar musulunci sai an samu rukunai da sharuɗa guda biyar. Na ɗaya shine al-ijabu wal qabul, wato ina nema a ce an baka. Wannan shine rukuni babba daga cikin rukunin ɗaurin aure. Ko me aka yi a wajen ɗaurin aure, in dai ba a yi wannan ba, to aure fa bai ɗauru ba. So da haka wannan siga da ake cewa ina neman auren ƴarka wacce, ko ina neman auren abin wakilcinka wacce, shi kuma ya ce na amince na aura maka idan shi ya zo da kansa, ko na amince na aura masa, shi kuma ya ce na amince na karɓa masa. Wannan rukunin shi ne babban rukuni wanda idan an rasa shi, to aure bai ma ɗauri ba kwata-kwata. Don haka a lura da kyau an zo ɗaurin aure, a tsaya a yi siga tukunna, kuma a yi siga yadda take zuwa, cewa wasu ce ina neman iri, sai a ce an baka iri. Iri kalma ce mai faɗi, zai iya shigar da abubuwa da dama. Ko ka ce ina neman auren ƴakka, shi ma ƴar ta yawa tana da yawa. Ko da a ce ma ƴar misali yana da ƴaƴa da yawa, dole a faɗi wani abu da zai tantance wacce aka zo neman aure. Misali yana da ƴaƴa guda biyu da Aisha da Aisha, sai ya zama ɗaya baƙa ce ɗaya fara. To dole a ce ina neman auren ƴarka Aisha baƙar ko farar ko kuma mai kala kaza ko mai kama kaza. Wani abu dai da za a tantance ta da shi, a san cewa ga wacce aka bayar, kuma ga shi ya bayar da auren wancan ne. Shi kuma wanda yake ya shi ya zo karɓa da kansa, ya ce na karɓa, ko kuma ya ce an karɓa masa. Wannan shi ne rukuni na farko, wato al-ijabu wal qabul, wato a ce na baka, ka ce na karɓa. Abu na biyu shine sadaki. Bayan an faɗi siga ta neman aure da bayarwa, abu na biyu da yake inganta aure shine a bada sadaki ko a ambaci sadaki. Sadaki zai iya zama ta siga uku. Za a iya kawo sadaki tun kafin ranar ɗaurin aure, kuma za a iya kawo sadaki a ranar ɗaurin aure, sannan za a iya ɗaura aure daga baya a kawo sadaki. Ma'ana a lokacin ba a ambaci sadakin ba, ko kuma an ambace shi a matsayin za a bayar daga baya. Sannan sadaki zai iya zama kuɗi, tsabar kuɗi, a kawo tsabar kuɗi a bayar. Sannan sadaki zai iya zama wato wani abu mai daraja, kama a ce an bata gida, ko an bata fili, ko an bata mota, ko an bata gwal, wani abu dai mai tsada ko mai kima, ana iya yin sadaki da shi. Sannan ana iya sadaki ma da amfani, kama a ce misali sadakinta shi ne za a koya mata Alkur'ani izu 60 ta haddace, ko sadakinta shi ne za a ɗauki nauyinta ta yi digiri, ta yi master, ta PhD, shi ne a bakacin sadakinta. Ko kuma sadakinta shi ne za a wato yi mata wani abu wanda za ta amfana da shi ta ɓangaren iliminta ko ta ɓangaren rayuwarta. Duk wannan zai iya zama wato sadaki. Mun ga Annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da yake neman aure, ai mahaifin yarinya caye, ina son aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu, bisa za ka yi min kiyo na shekara 8. Idan ka cika shekara 10, wannan daga gare ka ne, ba na nufin in takura maka. Kuma hadisi ya zo cewa Annabi Musa ya yi kiyo ne na tsawon shekara wato 10 a bakacin wannan aure da yayi a ƙasar Madiyana. To kun ga ashe kenan sadaki zai iya zama wato wani aiki da za ka yi mata ko kaiwa mahaifinta, ya zama shine abakacin sadaki. Kuma sadakin nan shine wato muhimmi daga cikin abinda ake son a gabatar da shi a lokacin ɗaurin aure. Sannan an yi siga an bada sadaki, kuma an ga wali, wala nikaha illa bi waliyin. Waliyin mace shine mahaifinta ko ɗanta da ta haifa, wanda ya kai shekarun da zai iya bada aure, shi ma zai iya bada aurenta, ko shakikinta, ko li'abinta, ko ƴaƴansu, ko kuma ɗan uwan mahaifinta da suke uba ɗaya ko uwa ɗaya, ko ƴaƴan yan uwa mahaifan nan da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya, duka waɗannan za su iya zama waliyanta, dukkan asabai ɗin nan za su iya zama waliyai da za su iya ɗaurawa wato mace aure. Haka nan kuma akwai shaidu waɗanda su ne za su shaida cewa mu a gabanmu aka ɗaura auren nan, wanda mafi ƙarancinsu mutum biyu in suka zo ɗaurin aure. Wannan gayya da muke yi a su zo ɗaurin aure al'ada ce. Shi aure asali mutum biyu ake so su zo, bayan mai karɓa da mai bayarwa aƙalla mutum biyu a gaya musu, ko da ba sa gurin aka ɗaura auren, to a gaya musu cewa an ɗaura aure. Shi ake kira ishad da i'lan. Ishad a kafa shaida, i'lan kuma a sanar wa duniya an yi aure. Domin ba za a yi aure a sirrance a ce an yi shi a ɓoye ba wanda ya shina ba. Aure ya fi ƙarfin abin da za a ɓoye shi. Abu ne na farin ciki, abu ne na raya sunnar Annabi alayhi salatu wasalam, babu dalilin da zai ɓoye shi. To matsala takan taso a kan sadaki. Malamai sun karkasa inda mace take cin sadaki gaba ɗaya, da inda take cin rabin sadaki, da kuma inda gaba ɗaya ma ake hara ta sadakin gaba ɗaya. Akwai matsaloli guda hudu waɗanda suke jawowa a hana mace sadaki gaba ɗaya. Waɗannan matsaloli guda hudu kuma sun shafi kansa ita matan ne akan kanta. Na ɗaya shine, bayan an ɗaura aure sai aka gano cewa matar ta ɓoye wani aibi, kamar tana da kuturta, ko tana da hauka, ko tana da wani ciwo wanda yake ba zai iya ba da dama ta ci gaba da zaman aure ba, kuma ta ɓoye ba a sani ba. To wannan zai iya sa a fasa aure, ko ba za a bata sadaki ko kwabo ba, tunda an yi auren ko ba a tare ba, sai ya zama ba za a bata komai ba. Sannan na biyu, mace ce ta yi aure, duk ita ba musulma ba ce, mijinta ba musulmi ba ne, sai suka yi aure a wancan addinin nasu. Bayan sun yi auren kuma kafin ta tare sai ta musulinta. To kasancewan ta musulinta kafin ta tare yanzu ba matarsa ba ce, tunda musulunci ya raba. To ba za a bata komai ba a wannan matsalar. Haka kuma na uku, sai bayan an ɗaura aure tana musulma yana musulmi, kafin ta tare sai ta yi ridda ta fita daga addinin musulunci. To shikenan ba za a bata ko kwabo na sadaki ba, saboda ta fita daga addinin musulunci, yanzu ba matarsa ba ce. Ko kuwa bayan an ɗaura aure kafin ta tare sai ta ce ita gaskiya ta ma fasa auren, kawai ita yanzu kawai a yi mata kul'i. To anan ba za a bata komai na sadaki ba. A waɗannan matsaloli guda hudu, inda aka fasa aure saboda an gano wani aibi na hauka ko na kuturta ko na wani ciwo da ta ɓoye, inda kuma wato wanda ya aure ta ba addinin musulunci suka yi auren ba, sai bayan kuma an ɗaura auren kafin ta tare sai ta musulinta, ko kuma an ɗaura auren tana musulmi yana musulma kafin ta tare sai ta yi ridda ta fita daga addinin musulunci, ko ko bayan an ɗaura auren kafin ta tare sai ta ce ita sam kawai ma ta fasa auren. To a waɗannan matsaloli guda hudu ba za a bata komai na sadaki ba. Sai ko matsaloli guda hudu inda take cin, ko matsaloli guda biyar inda ake bata wato rabin sadaki. Na farko shine, bayan an ɗaura aure kafin ta tare sai mijin ya ce ya sake ta. To tunda ya sake ta kafin ta tare, ta cancanci a bata wato rabin sadaki. Ko kuma su ba musulmi bane su biyu, sai ya zama kuma bayan wato sun yi auren shi mijin sai ya musulinta. To tunda ya musulinta, ita kuma ba musulma bace, kuma gashi ba ahlul kitabu bace, to auren ya riga ya warware, sai a bata rabin sadaki. Ko kuma shi mijin bayan an ɗaura aure tana musulmi yana musulma, sai ya ridda ya fita daga addinin musulunci, to sai a bata rabin sadaki. Ko kuma bayi ne, dukkansu bayi ne su biyun, sai ko bayan an ɗaura aure kafin su tare sai Allah ya wa mata arziki sai ta siyi mijin, ko kuma shi sai siyi matar. To tunda ɗaya zama mallaka ɗaya, yanzu sai a bada rabin sadaki, aure ya tashi daga aiki. Ko kuma wato sai ya ce shi ya fasa auren kawai, tunda ya ce ya fasa aure, to duk da haka sai a bata rabin sadaki. Ko kuma aka gano yana da wani aibi, sakamakon aibin sai aka ce to an fasa auren, to wannan shi ma za a bata rabin sadaki. A waɗannan matsaloli guda biyar, mace ta cancanci a bata rabin sadaki. Sai inda take cin sadaki gaba ɗaya, shine na farko inda an ɗaura aure kafin su tare sai mijin ya rasu. To anan duk da bata tare ba a matsayin matarsa, amma dai an riga an ɗaura aure, to anan ta cancanci a bata sadakin ta cikakke, sannan kuma ta yi ta kaba, kuma a bata gado. hakanin ko bayan an daura auren sai mu'amala aure ta shiga tsakanin su to anan ma ta cancanci a bata sadaki ga baki daya domin ta zama a matsayin matarsa to waɗannan sune mas'aloli guda hudu ga guda biyar ga kuma guda biyu mas'ala 11 inda mace take cancantan a bata sadaki duka da inda take cancantan a bata rabin sadaki da kuma inda take cancantan ba za a bata sadaki ga baki daya ba wanda shine mas'ala ta sadaki kuma koda mutun zai ce a daura musu aure bashi da mace bayan an daura auren sai kuma bai bata sadakin ba har shekaru har ma ya rasu to kafin a raba gado sai an fitar mata da wannan sadakin domin tana bin sa bashin sadaki da bai bata ba dan Allah ta'ala ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su wajibi kuma sadakin nan ba haƙƙin uba bane haƙƙin matar da aka aura ne ita ya cancanta a bata sadakin ta don haƙƙin ta ne koda uba ya ari sadakin mace yayi amfani da shi in dai baban masa tai ba ya kamata a biya ta sadakin ta ita ma ta ci moriyar wannan sadaki da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a matsayin nata ne to nan zamu tsaya sai a shiri na gaba wassalamu alaikum.